Bayan da mukaddasin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya kore Malam Lawal Daura a matsayinsa na shugaban hukumar leken asiri ta kasa wato DSS daga mukamin sa kuma tuni aka nada Mr. Matthew Seyefa domin ya mai gurbin sa sabon director general din mai riko yayi ganawa da manema labaru a Najeriya inda ya tabbatar yan kasa cewa zai bi ka'idoji na dokarun gudanar da aikin sa kuma zai tabbatar da cewa duk jami'ai ko mutanen da ke tsare hannun hukumar sa za a tabbatar da an bi doka wurin yi musu shari'a ko kuma sallama su daga zarge-zargen da ake musu idan babu hujjojin ci gaba da rike su wannan jawabi yana zuwa ne a daidai lokacin da kofa ta bude ga dukkan alamu daga yan Najeriya daban-daban wanda ke ci gaba da tsokaci akan yan uwansu ko abokane da aka kama aka tsare ba tare da bin ka'idojin doka ba bayan da kuma a waɗansu lokuta ma kotun sun ba da izini cewa a sake yan mutane amma ake zargin Malam Lawal Daura ya ci gaba da rike su ba tare da bin ka'ida ko hukunce-hukunce na kotu ba wani lawyer mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma ɗaya daga cikin lauyoyin da suke da irin wannan kokin akan Malam Lawal Daura wato Barista Abdulhamid Muhammad ya mun karin haske dangane da muhimmancin da wannan sanarwa da Mr. Matthew Seyefa sabon mukaddashin shugaban hukumar leken asiri ta kasar wato DSS ya bayyana wa yan Najeriya
to na ganin wannan alwashi yana da dangantaka ne ko kuma ya samu a tarihi ne daga abubuwa da suka dinga faruwa a karkashin shi wancan director general na wannan hukuma Lawal Daura wato muna ta ganin abubuwa a matsayin da lauyoyi wanda suke zaman kansu so a kasar nan kuma yanda muke tafiyar da shari'u akwai shari'u wanda yake ne kaina na yi su a kasar nan wanda ya shafi ainihin mutane kusan guda uku wanda aka kama su aka yi musu zargi na magana Boko Haram aka kulle su fiye da shekara daya muka je kotu muka samu a hukunci akan wannan al'amarin cewa a sake su kuma har a biya su madiya muka rubuta leta muka tura wasiƙa muka musamman muka duka mu ainihin shi wannan director general Lawal Daura muka jawo hankali shi da waɗannan hukunci sannan kuma muka sa waɗannan hukunci da muka samu na kotunan nan cewa a sake su kuma ga magana biya muka samu tabbas din cewa an samu waɗannan wasiƙu ba abin da aka yi har yanzu da nake maka wannan magana muka sake rubuta wata wasiƙa domin tuni me yawa ko ba a ga waccan ba aka sake zama haka nan ba a yi komai ba to ana wannan cikin wannan al'amari sai muka samu labari ɗaya daga cikinsu ma yanzu haka yana nan a gidansu hukunci yana prison na kuɗi so waɗannan abubuwa ba wai wannan labari shi ne na misali
amma a yanzu kana ganin masu kiraye-kiraye cewa a gurfanar da Malam Lawal Daura a gaban kule bisa irin zarge-zargen cin zarafin mutanen da ake yi masa kana ganin suna da hujja kuwa
wato ai hujjar nan zai zo ne ga bincike din bincike ya nuna akan waɗannan abubuwa sun faru karara kuma an kai kotu kuma ana da hujjoji kuma ana da madogara menene zai hana ba za a yi haka ba ai shi bincike sun yi nuna saboda shaidu ne da kuma madogara a kotu in aka kawo shaidu da madogara akan a ganin da'awar da ake yi akan al'amura ai dole ne ya dace a kai kotu saboda su ma kan sun kalan mutane sun gallaza musu su tilasta musu daga ƙarshe ai kotun da ake zuwa duk inda aka kai aka komo dai kotun to in bincike ya nuna akwai laifi kyau da kotun
Lawyer Abdulhamid Muhammad kenan daya da cikin lauyoyin da ke korafi cewa ana zargin Malam Lawal Daura tsohon shugaban hukumar leken asiri ta Najeriya wato DSS ya rike waɗansu mutane a cikin kasar ba tare da bin ka'idoji ko yi wa kotunan na Najeriya biyayya ba Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya